إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين هكا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي هدوة أولا مسلاة مع البركة مسلاة جمعة أنا بروفيسور إيغوندو inda muke karatun tafsirin alqur'ani mai girma a kowane yini cikin yinin watan ramadan yau laraba 24 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan jira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratu yasin jiya mun tsaya aya ta 72 yau za mu tashi aya ta 73 zuwa ƙarshen sura in Allah ya yarda wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون فلا يستطيعون
kamar yadda muka sha bayani suratu yasin sura ce ta makka kuma kamar yadda sha'anin surorin makka kira su kai zuwa ga tauhidi kadai ta Allah da tabbatar da risala annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tashi alkiyama zaka da mun daga wasu ayoyi su kai magana wannan sai wasu ayoyi su yi magana wannan yau ayoyi ne wanda za su magana akan yadda da ikon Allah da cika kudura tai da kuma raddi ga wasu kafirai wanda da wannan ayoyi Allah ya rufe wannan sura wanda suka yi izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallam game da sha'anin tashi alkiyama Allah yake wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun sun riki abubuwan bauta kuma bayan Allah tunanin wa'innan abubuwan bautan za su samu musu nasara don haka sun rike su ne domin su ba su haihuwa su ba su lahiya su ba su dokaka su ba su ci gaba abubuwa waɗanda ba a nema ga kowa sai ga Allah to su sun ɗauki waɗannan abubuwan bauta kuma bayan Allah domin su nasartar da su su ba su wannan nasara sai Allah ya ce la yastati'una nasrahum su kuma waɗannan abubuwan bauta da suka riƙa ba su iya nasartar da su nasarar nan da suke nema gare su ba ta samuwa daga waɗannan abubuwa wahum lahum jundun muhbaruna sannan malamai su yi ma wannan jumla fassara guda biyu na farko suka ce wahum lahum jundun muhbaruna su wa'innan abin bautar wata runduna ce da za a tasuwa a ranar alkiyama gaban wa'innan domin su tozarta su don haka fassara ta ɗaya na nufin ranar alkiyama don haka za a tattara wa'innan abin bauta ya an tattara su sai a tambayi wa'innan a antum awlaltum ibadi haula'i am hum dhallus sabil sai Allah ya tambaye su wa'inda suka bauta ma ku ka fadda su ko su suka bace watan domin a tozarta su za a tattara abinda suka bauta maku ma bayan Allah a hada da su wasu suka ce wahum lahum jundun muhbaruna za su wa'innan abin bautar za a sa su a matsayin runduna ne cikin wuta don haka wannan duka akan fassara a lahira ake nufi ko dai a lahira ake nufi za a tattara su gaban wa'inda suke bauta ma domin a tozarta ma wa'inda suka yi bauta domin su yi musu su ce ba mu muka sa ku ba ba mu muka ce ku bi mu ba ba mu san kun bauta muna ba ko kuma za a jefa su cikin wuta ne za a jefa su cikin wutar jahannama da abin da aka bauta ma da wa'inda suka yi bauta wasu malamai suka ce a la yastati'una nasrahum, su guma kan ba su iya samar da nasara ga wayannan masu bauta musu, wahum lahum jundun mudaruna, su kuma wayannan mushrikan game da guma kan wata runduna ce mai kare su. Yanzu gunki duk abin da aka yi ma bai iya shigan ma, za a zo wajen yaƙi a cozarta ka, za a zo gaban ka a walakanta ka, gunki bai iya ma kariya. Amma in an ce a taɓa gunkin, to su masu bautar gunkin za su yi kya su ce za su ba ka gumakan kariya. Shine la yastati'una nasrahum, su gumakan ba su iya nasartar da waɗanda suke bautar su. Amma wahum lahum jundun mubaruna, su masu bautar gumakan wata runduna ce wadda suke kariya ga waɗannan gumaka. Don haka maimakon ya kasance gumaka sun amfani waɗanda suke bauta, wanda ke bautar gumakan sai ya kasance waɗanda ke bautar gumakan su suka yi amfani ga gumakan. Yanzu ya an ce za a taɓa waɗanda suke bautar gumaka, gumaka ba su yastati'una nasrahum, ba su iya samun musu nasara. Amma ya an ce za a taɓa gumakan wahum lahum jundun mubaruna, su masu bautar gumakan bayan sun gama bauta ma gumakan, sannan kuma ya kasance runduna ce masu kare gumakansu. Kowace fasara aka ɗauka dai waɗanda ake bauta ma ba su yi wani amfani ba, in lahira ne za a tattara su da wanda suke bauta musu domin su yi tsinenuwa, domin su yi la'anceceniya, domin a kaskasta masu bauta musu gaba gare su, su yi bara'a da su, suke ba suka sa musu ba, suka sa su bautar su ba. In kuma wuta ce, to za a tattara su gaba ɗaya a jefa su wuta. In kuma nan duniya ne, waɗanda ke bautar gumakan su dai ka iya ba gumakan kariya, gumakan ba su kariya. Sai Allah ce fala yahzunka qawluhum, sai Allah ya ce fala yahzunka qawluhum, kai annabi sallallahu alaihi wasallam kada maganganun da suke suna cewa masihirci, suna cewa makaryaci, suna cewa mawaki, kada wannan ya dame ka. Maganganun da suke na ƙaryata ka, da ƙaryata tashin alƙiyama, da ƙaryata ƙur'anin da ka zo da shi, kai ya dame ka. Inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun, mu mun san abin da suke asirtawa da wanda suke bayyanawa. Wata ran kafin su zo inda kake su yi wannan magana a bayyane, sai sun yi ta a mitin, sai sun tattauna a tsakar dare, sun ce ga abin da suke so an zo a faɗi. Daga mu mun sani tun lokacin da suke kitsa wannan magana a ɓoye da lokacin da suke yin ta a bayyane, duk mun sani. Daga duk abin da suke faɗi kai ya dame ka. Wannan kamar yadda muka sha faɗi tasliya ce da kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wa sallam, da nuna mai Allah yana tare da shi, yana tare da gaskiya. Don haka yawansu da abin da suka kitsa, da abin da suka tara, da abin da suke faɗi, kai ya dame shi, domin ba gaskiya ba ne. Kuma al'ada Allah ta gudana, sunnan Allah ta gudana, cewa gaskiya ita ke samun nasara, abinda ba gaskiya ba shi yake faduwa. Sai wasu ayoyi da suka sauka tare a walam ya rasu sani. Allah ya ce awalam yaral insanu, shi yanzu dan adam shine as bin wa'il, bai sani ba anna khalaqnahu min nutfatin, cewa mu muka halicce shi daga ibun maniyyi, fa idha huwa khasimun mubin, sai ga yana mai husuma da jayayya da gardama bayyananna. Kamar yadda zan karanta muku As bin al-Wa'il, shi ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam da wata gardama, sai Allah ya saukar da wannan cewa shin dan adam bai san mu muka halicce shi daga igun maniyyi ba, sai ga yana husuma, yana jayayya bayyananna. Wace irin jayayya ce yake yi? Yace wa barabalana masalan, yana buga muna misali, wa nasiya khalqahu, ya manci shi halitta ta da Allah yayi. Wani irin misali ne yake bugawa? Qala man yuhyil izama wa hiya ramim, yace wa zai raya kassa bayan su tududduge, sun tuttuge, sun tsufa, sun lalace, sun narke. Hadisi ne zo ta hanyoyi daban-daban, daga Sa'id bin Jubair, daga Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, yace innal as bin wa bin wa innal as bin wa'il akhadha afman min al-baqa, as bin wa'il ya dauko wani kashi daga baqa, baqa wani wuri ne kafin a shiga Makka. Fafattahu biyadihi, sai ya fashe kashin da hannu ne, kashi ne ya tsufa sosai, ya tuttuge, ya tsuwa, sai ya kama shi da hannunai sai ya ƙara fasa shi ya ƙara karya shi ya ƙara nunnuge shi da hannunai kuma ƙala sai li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhi llahu hadha ba'da ma arama sai Allah zai raya wannan bayan ya cuccuge ya yatsuwa ya narke fa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai na'am haka ne Allah zai raya shi bayan ya tsufa ya narke jumituka Allah kai ma Allah zai kashe ka thumma yuhika sannan Allah ya raya ka thumma yudkhilaka jahannama sannan Allah zai sa ka jahannama sai Allah ya saukar da wa'annan ayoyin suna gaskata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi Allah bayan ya tabbatar da cewa shi zai haka sai Allah ya buga mai misalai sai Allah ya bashi dalilai da hujjoji guda bakwai wayanda yake duk ayyuka ne ne masu nuna in yana iya wa'annan ayyukan to lalle zai iya raya matacce bayan ya mutu shine Allah ya ce awalam yaral insanu shi yanzu dan adam shine al-aas bin al-wa'il bai gani ba anna khalaqnahu min nutfatin shi ka hanyar magana kashi bai ga shi mun halacce daga maniyi ba fa idha huwa khasimun mubin sai ga yana mai husuma bayyananna husuma wa baraba lana matalan ya buga mana misali da kassan da ya dauko daga batha wa nasiya khalqahu shi ya manta shi halitta sai aka yi kafin wannan kashin alaman yuqil izama wa hiya ramin yace wa zai raya kassa bayan sun tuttuge sun tsufa sun narke sai Allah ya ce qul yuhyi allazi ansha'aha
qul yuhyina
sai Allah ya kafa mai hujjoji guda bakwai na iko ne da kudura ce da abubuwan da yake iya yi masu tabbatar da cewa zai iya raya matacce sai ce qul yuhyi allazi ansha'aha awwal maratin kace wanda ya kirkiri wa'annan ya kage halitta wa'annan kassa tun daga farko shi zai mai da su ai kage halitta ta fi wahala bisa ga maisuwa sai na dai kenan nabi ya ce wa huwa bi kulli khalqin alim sannan shi masani ne ga kowace halitta don haka yana da ilmi yana da masaniya ga halitta yadda ta samu daga farko yadda ta tsufa yadda ta narke yadda ta bi kasa yaushe ta mutu yadda zai tadda ita yadda zai mata hisabi don haka hujja ta biyu kenan kullahu ko qul yuhyi allazi anshaha awwala marra kace wanda ya kekere ta ya halicce ta tun farko to shi zai tada ita wa huwa bi kulli khalqin alim kuma hujja ta biyu shi Allah nan masani ne ga dukkanin ga dukkan halin halitta sai ta uku Allah da ja'ala lahu
min ash-shajari al-afdali
na uku cikin ayyukan Allah da yayi in kana mamakin kashi ya narke Allah ya koma ta sai shine Allah da ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran wanda ya sanya muku wuta daga bishiya tsanwa danya asalin wuta daga itace take daga bishiya take bishiya kuma da ruwa take rayuwa kuma Allah ya fidda wuta daga gare ta fa idza antum minhu tuqidun sai ga ku daga wannan bishiya kuke dobo wuta kuke kunnu wuta kuke hasku wuta kuke laƙo wuta kuke tasuwa don haka wanda ya samar da wuta da inda ba a tsammanin a samar da ita daga bishiya wanda yake da ruwa take rayuwa wanda yake in babu ruwa ba ta rayuwa yana iya tadda abu daga kishiya ta tunda ya samar da wuta daga ruwa don haka zai iya raya kashi bayan ya tsufa bayan ya nunnuge ya tashi aiki Allah zai iya raya shi domin ya sabar da fitar da abubuwa daga kishiyar su ga aiki da na gaba da yake awalai sallallahu alaihi
wasallam
aiki na hudu Allah ya ce awalai sallallahu alaihi khalaqa samawati wal arda shi yanzu wanda ya halicci samai da kasai bai kasance ba bi qadirin ala an yakhluqa mithlahum mai iko ya halicci wasu irin su ba mutane ɗaya ba Allah shi halicci sammai da kasai don haka zai iya koma halatta wasu sammai da kasai bale ku yan adam bala wa huwa al-khalaqul alim abu dalili na gaba na hudu a hita batun wannan maganar tasu Allah shine al-khalaqu shine mai yawan halitta wanda duk abinda aka halitta shi ya halittai al-khalaqu mai yawan halitta mai yawan daidaita halitta mai yawan halitta yadda ya ga dama mai yawan halitta yadda halittar ta cancanta Allah shi ya halice mu da ido a fuska da kai a sama kafafu a ƙasa domin hakan shi yafi dacewa da ya ga dama da ya canza yayi kafafu a sama ido a ƙasa kai a ƙasa shine al-khallaqu mai tsananin halitta yadda ya dace ayi halitta mai yawan halitta duk halittar da aka gani bayan ƙasa da bisa tudu da cikin ruwa shi yayi ta al-alim kuma Allah mai tsananin sani baka mai wa'annan abubuwan su shi ya cancanta a yadda cewa yana iya raye matattu yana iya bayan kashi ya nunnuge ya narke ya koma ƙasa ya iya koma raya shi ga abu na shidda da yake inna ma amru ni Sala ya ce shi fa Allah nan da zai raya matacce bayan ya mutu bayan kashi ya nunnuge ya mai sai da rai inna ma amru idza arada shay'an shi al-sani kawai al'amari ne idan ya nufi abu an ya kula lahu kun fayakun ce mai e zai yi kun fayakun Allah zai ce ma abin ya kasance ya kasance don haka wanda adda wannan iko ne ya ce ma abu ya kasance ya kasance shi ake cewa ba zai iya rayar da matacce bayan ya mutu ba bayan kashi ya nunnuge ya koma ƙasa bayan kashi ya narke a ce ba zai iya tada shi ba Allah mai iko haka ne domin yana iya yin haka da kun fayakun ga aiki na bakwai da Allah ya faɗi fa subhanallahi sai Allah ya haɗe gaba ɗaya Allah ya haɗe komai da komai ya ce fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in sarki ya tabbata ga wannan da a hannu ne mulkin dukkanin komai yake wa ilaihi turja'un kuma dai musun komawa da kai ga Allah wa ilaihi turja'un ga Allah za ku koma sai Allah ya ruhi wa'annan hujjojin guda bakwai da cewa wa ilaihi turja'una ko as bil wa'il ya so ko bai so ga Allah dai zai komawa don haka duk an kawo wa'annan hujjojin ne domin a tabbatar da wa ilaihi turja'una ga Allah za ku koma don haka wannan sura ta yi muna bayanai cikakku masu gamsarwa na cewa Allah yana iya raya matacce bayan ya mutu a bayan shi al-as bil wa'il ya kawo wa'annan hujjojin sai Allah ya kawo mai hujjoji guda bakwai kafin ne fara buga mai misali yanzu ya mance cewa shi Allah halitta ta yayi daga digon mani har yazo yana husuma bayyana na husuma yana jahiya da Allah wanda shi kai ne halitta sai aka yi yana musun cewa Allah zai iya halitta rayuwa bayan ta mutu bayan kashi ya nunnuge Allah zai iya mai sai sai Allah ya buga mai misalai guda bakwai yace na farko wanda ya halicci wa'annan kassan daga farko shi zai koma halittar su na biyu ka san wannan fa mai tsananin yawan halitta ne kuma mai tsananin sani ne ya san halittun da yake yi na uku shi ya samar da wuta daga bishiya anwa bishiya mai rai wanda yake bishiya ana yin ta ne bishiya tana rayuwa da ruwa ne don haka ya samar da wuta da yake kishiyar ruwa daga inda ruwa suke zama sannan ku kuka samu daga wutan nan kuke kunna wuta kuke kyasta wuta kuke amfani da ita dalili na gaba sai Allah ya ce mai wanda ya halicci sama da ƙasa shi yanzu bai kasance mai iko akan ya halicci wasu irin su ba dalili na gaba ka san Allah nan fa shine mai yawan halitta mai daidaita halitta mai yin halitta yadda ya ga dama kuma Allah shine masani Allah ya ce al'amari ne idan ya nufi abu ce mai ɗaya kai ka kasance sai ya kasance sai Allah ya haɗe gaba ɗai sai ya ce shin yanzu wanda ga hannu ne mulkin komi yake bai isa ya kasance tsarki ya tabbata gare shi ba kuma gare shi za ku komawa don haka wannan ayar sai ta ƙare da tabbatar da komawa zuwa ga Allah da tabbatar da ikon Allah na rayar da matattu bayan sun mutu da tabbatar da ikon Allah na mai da ƙashi bayan ya nunnuge ya koma mai rai ya koma mutum kamar yadda Allah ya yi shi dama surar Makka ce kamar yadda muka yi bayani cikin abin da take kira gare shi jan hankulan mutane da yadda da tashin alkiyama da yadda da babu wanda ake bauta ba da gaskiya sai Allah da yadda da annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan muka kawo ƙarshen wannan sura kuma nan zamu dakata karatu insha Allah a wannan shekara masu itikafi a wannan masallaci su ne don Allah a kai gobe don Allah a kai gobe to mun ga mun tsara cewa yau za mu rufe amma insha Allah gobe za mu samu hadara wanda za mu yi magana game da zakatul fitri da kuma idil fitr don ladubban fita idi da kuma zakatul fitr sai kasance an jefi tsuntsu biyu da dutse daya an yi karatu da suke so a yi gobe mu kuma mun tsaya tafsiri inda muka dara za mu tsaya muna fata abinda muka fadi daidai cikin wannan kwanakin 24 Allah ya karba muna ya ba mu lada inda muka yi kurakurai su suka fi yawa Allah ya yafe muna Allah ya shafe cikin littafan mu ya shafe shi cikin zukatan masu saurare abinda muka fadi na daidai na jan hankali Allah ya sa yayi amfani gare mu yayi amfani ga waɗanda muka ja mu hankali da inda karatun ya kai abinda muka fadi wanda ba daidai ba ko da ya shiga cikin kwakwalen mutane Allah ya shafe su babu shakka a waɗannan kwanakin guda 24 mun ga taimakon Allah mun ga mannin Allah ban taba tafsiri ba kwana 24 jere da juna in ba wannan ba sai sada ka fara wannan tafsirin kusan shekara 7 da suka wuce sai in kwana 10 suka yi kuma babu shekarar da ban ma hiniyayin tafsirin ba kuma wannan shekara har ana gobe za a yi Ramadan din bayani yayin tafsir din ba sai da wani yabban shawara yace in je ko na farko in fara sai in bari Malam Usman wa muku ya isuwa ashe Allah bai nufi Malam Usman wa muku zai tafsiri ko daya ba abinda Allah ya nufa shike zartuwa wannan shekarar na kasance cikin aiki mai tsananin wahala wanda nake tun safi har lokacin tafsiri kan lokacin tafsiri yayi in ni fara tafsiri ina jiran a gama tafsiri in fita zuwa wani aiki amma duk da haka nan da taimakon Allah da lutsin Allah yasa cewa an iya gabatarwa wani na nuna duk abinda aka dage a yi za a iya yi don shi da ni nisa bayan na kai 20 so in tsaya ni ga cewa kawai dai tunda na kawo har na kawo 20 ga wata ina yi ban taba kawo 20 bari in isuwa don haka na tabbata na samu taimakon Allah ga wannan tafsiri ina ƙara gode ma Allah akan wannan ni'ima da sauran ni'imomi ne da ya yi muna gaba daya lokaci ne in mun kawo ƙarshen tafsiri da na farko muke yin godiya ga waɗanda suka yi ƙoƙari wajen ganin cewa wannan tafsirin domin wannan abubuwan da nake ba ni kaɗai ke yi ba akwai waɗanda suke kama mini wasu ga fili kama wasu take kamar alaramma wasu kuma a ɓoye suke waɗannan ayyuka na farko dai akwai alaramma Abdullahi Wurno tusa da muka fara tafsiri da shi mun same shi mutum mai tawadu'u mai fahimta mai son a yi daidai kuma gurgudu mai kamantawa na ji daɗin yin tafsiri da shi ƙwarai da gaske da shekara da shekaru ba ni ba ɗai duk kwamitin tafsiri ma suna jin daɗin tafsiri da muke yi da shi in mun zauna mitin sukan faɗi haka sannan akwai shugaban kwamitin tafsirin Malam Hassan Mu'azu wanda shi yake ta kai da kawo yake ta tsara abubuwa da shirya abubuwa to ana sauran Ramadana da sati biyu da ganin abubuwa sun tafi daidai muna roƙo duk Allah ya saka musu da alkhairi akwai Malam Munir wanda kusan shine mataimaki ne daga zaga ga harkar shirya tafsiri da Malam Munir Shehu ina kajin bai da lafiya yana asibiti ko bai da lafiya an sallamo shi da asibiti kwana biyu din nan kuma bai rasa nasaba da kai da kawo da zaga zaga da yayi ta yi musamman game da issue din marayu da shi da Malam Hassan da Malam Kasimu Mumtazul Awwal su a tsaye ga lamarin da ya shafi marayu sannan akwai Malam Sirajo wanda shi ya karanta muna tambayoyi mafi yawan tambayoyi da aka karanta da shi ya karanta kuma da shi aka yi taimake na wannan tafsiri akwai Malam Ismaila wanda yake shi ma ya yi karanta tambayoyi a wannan wuri kuma da shi aka yi abubuwa tun farko akwai Malam Usman Wamako wanda shi ya kamata a ce ya kama mai wannan tafsiri da shi aka yi mitimiti tun farko na tafsiri kuma ko da yaushe da shi muke kuma suke ba da shawarori ne da ake gudanar da abubuwan Allah ya saka musu da alkhairi akwai Malam Yakubu Jafar wanda shi yake ɗauka wannan tafsirin ta Facebook kuma in an gama aka yi editin shi yake iza shiga gidajen talabijin da gidajen rediyo da sauran waɗanda ke sawa yake kula da inda aka sa da inda ba a sa ba akwai Malam Mansur Jafar wanda yake shi ma shi yake kokarin dokar wannan bidiyo na wannan tafsiri da audio da komai kuma yake hadawa shi ma yake editing Allah ya saka musu da alkhairi akwai Malam Bello Sifawa da yake shi ma da shi ake abubuwa na zirga zirga ga wannan tafsirin yana kokari kwarai da gaske Allah ya saka mai da alkhairi akwai Malam Mansur Abubakar shi ma yana kokari kwarai da gaske da shi aka yi zirga zirga wannan shekara da Abubakar Alhaji da Malam Abraham Lawal Maidoki da Malam Bashir Dankane da Malam Yusuf Imam da kwamitin wannan masallaci su ma sun bada gudunmuwa ta sauke lamura da kuma kodayaushe da su ake zamne ana shirya waɗannan abubuwa akwai su Malam Munawwar da sauransu da suka taimaka wajen tabbatar da cewa abubuwan nan sun taho daidai akwai Malam Bashir Dankane akwai Malam Yusuf Imam sannan akwai gidajen talabijin da suka yi kokarin saka wannan tafsirin akwai Sunna TV akwai Africa TV, akwai Taswira TV, akwai Hausa Bakwai, akwai NTA Hausa, akwai NTA Sokoto, akwai Farin Wata, akwai Alu TV. Duk muna roƙo Allah ya saka musu, Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai wanda suka dauki waɗannan tafsiran, nauyin waɗannan tafsiran kuma aka sa su a gidajen waɗannan gidajen talabijin da gidajen radio. Kafin nan akwai gidajen radio, akwai Vision FM, akwai Garkuwa FM, akwai Caliphate FM, akwai Alu FM, akwai Sunshine FM da ke jihar Yobe. Sannan akwai mutanen da suka dauki nauyi, akwai gwamnatin jihar Sokoto da ta daukai a wajaje daban-daban, a Vision FM, a Africa TV da sauran wasu wurare. Akwai Dr. Zainab Bagudo, matar tsohon gwamnan Kebbi, Sanata Atiku Abubakar Bagudo, ita ke daukan nauyin saka wannan tafsiri a Sunna TV shekara da shekaru, ko bana ita dauki nauyi aka saka shi. Akwai Alhaji Aminu Shu'aibu Ka'oje, Garkuwan Bargun Ka'oje, wanda shi ya dauki nauyin shi a Hausa Bakwai, da kuma da ai dauki nauyin shi a NTA Hausa da NTA Sokoto. Akwai wanda suka kai da kawowa ta bayyane da ta boye, akwai Agaji, akwai Nasi, akwai Bello, akwai su da sauransu da yawa wanda suka kai da kawo wajen tabbatar da cewa abubuwan nan sun taho da daidai. Ina roƙo Allah ya saka musu duka da alkhairi. Duk sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe ake iya tafiyar da abubuwan. Ni iyaka in zo in zauna in gabatar da tafsiri kafin in taho, komai an haɗa, komai an shirya, komai an gyara. Wataran sai ai min waya an ce in fito. Duk wanda yana nuna hazaƙarsu da ƙoƙarinsu, na tabbata cikinsu babu wanda yake yi saboda ni, kowanne su yana yi saboda Allah ne. Kuma ina fata Allah ya saka musu da alkhairi. Da wanda suka yi ta hidima waɗanda ba a ambata ba, akwai da yawa waɗanda ba a ambata ba, amma Allah ya san su fiye da ni. Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai su Abdul Musawwir Bello Birnin Kebbi da sauransu. Akwai tallafin marayu da muka nema, wanda muka faɗi shirin shekara uku da ta wuce muka fara neman wannan tallafin na marayu. Mun nema a shekara ta farko mun samu miliyan uku da rabi, kuma waɗanda muka yi amfani da waɗannan kuɗin wajen tallafa ma marayu, aka ba su kuɗi suka yi ɗinkin sallah, suka ci suka canye, ya wuce daga baya. Shekara ta biyu muka koma neman taimako, muka samu miliyan bakwai da kusan 500,000 in an haɗa, ya kasance mun yi amfani da su an baiwa marayu, kuma an rage saura, an tallafa ma marayu da ɗinkin tela. Kamar yadda ni muku bayani ba so ɗaya ba a wannan wurin, cewa wasu bayan Allah na farko su Alhaji Siraju Kure, duk da baya so a sani, amma shi ya fara ba da tela guda biyar, wanda muka hada da waɗannan kuɗin da kuka tara muka koya ma marayu guda biyar ɗinkin tela. Suka iya, muka sa a Facebook muka nuna, wasu suka gani, wani ya ce ya ɗauki nauyin maraya 50, wani ya ɗauki 10, wani ya ɗauki, muka raba celoli, muka raba 50, muka raba 10, muka raba injimomin niƙa, muka raba ƙananan sana'o'i, muka tallafa ma wajen marayu 100 da sana'o'i a cikin garin Sokoto da duk waɗannan kuɗin da ake yi. Kuma an nuna wannan tafsiri a wasu gidajen TV, sai wasu su tallafa su sa wani abu da waɗannan kuɗin muka taimaka. Allah ya taimake mu, muka tallafa ma waɗannan marayu. To bana ma an nemi tallafin marayu, sai dai bana marayu sun yi yawa ƙwarai da gaske, sun kusa nin ka biyu waɗanda muka samu a waccan shekara. Amma ma kuɗi ma su ma sun ƙaru, kamar yadda kwanakin baya ni gaya muku, bana mun samu kuɗi naira miliyan 10,149 da naira 365. Allah ya saka muku da alkhairi, ya saka ma waɗanda suka ba da wannan gudunmuwa da alkhairi. Mun yi identifying marayu 1,587 waɗanda za a taimaka ma, waɗanda waɗannan marayun sun fito daga gidaje 318. Yadda muke yi, yadda muka yi muka samu wannan marayun, shine yan uwa da ake tare da su, da suke unguwanni daban-daban-daban-daban-daban-daban, kowa sai a ce unguwar su ya kawo maraya kaza. Sannan muka bi wasu manyan malamai a jihar Sokoto, da su ma suna da masallatan Juma'a, suna da majalisai na karatu da wajajen tafsiri, muka ce su ma su kawo mutane, su ma kowane malami muke kawo maraya, gidan maraya biyu, kai ma su kawo gidan maraya biyu. Don haka waɗannan marayun da za a taimaka ma sun kunshi, sun kewaye duk cikin garin Sokoto har da kewaye. Akwai wasu daga wasu local government, sai dai ba mu haɗe local government 23 ba, amma akwai wasu daga wasu local government cikinsu. Muna fatar kuma mun samu atamfofi guda 74 wanda yake suna nan, za a haɗa da waɗannan kuɗaɗen kuma a raba ma marayu. wanda suka bada wayannan kudi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su already an fara rabo muna fatan zuwa gobe an gama rabo an ga an gama identifying marayun kamar yadda yake an yi da sunayen su an fidda gidajen su an same su maraya 1,587 anan zamu dakata kamar yadda kuka sani duk shekara mukan samu ziyara daga sadaukin Sokoto shugaban hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto ko bana Allah ya sa ya kawo mana ziyara a wannan majalisi kuma shine jagora wajen tara ma marayun tallafi da ake wajaje daban-daban na san ko bana gwamnatin jihar Sokoto ta tanadar ma marayu wajen miliyan 600 da wani abu wanda aka raba su a local government 23 ga marayu da mabukata wanda wayannan kudin su ne an hada gaba daya aka hada da albashi da gwamnati ta bayar rabin albashi na biliyan 3 da miliyan 200 aka hada da kudade da aka ba su na ciyarwa a local government aka hada da miliyan 799,526 wayanda aka ba ministry for religious affairs su ne suka bada waccan figure da ake fadi ta biliyan 6 da wani abu wanda yake ta hada da rabin albashi da aka ba ma'aikata da kuma ma'aikatu na board da kuma M pension da kuma kudi da aka ba ministry for local government ta yi ciyarwa a local government da kudi da aka ba disabled da kudi da aka tanadar ma marayu a kasan hukumar zakka da wakafi da kudi da an tanadar ma mallaman zaure guda 2,600 za a ba kowane su 50,000 a jihar Sokoto kudi za su kama miliyan 130 da wani abu kuma insha Allah duk za a rabe ma mallaman zaure wayannan da layis aluna nasa ilhafa suna nan zamane babu inda suke zuwa suna abin nan sanan limaman juma'a su ma cikin su za a ba su limaman juma'a da muke da su a jihar Sokoto guda 90 za a ba kowane su naira 100,000 da buhun shinkafa 10 sannan ladanni masu musu kiran sallah su ma za a ba kowane buhun shinkafa 5 da naira 50,000 sannan na ibban limamai su ma za a ba kowane buhun shinkafa 5 da naira 50,000 shi ma to duk wayannan kudin ne an hada suka bada waccan figa ta naira biliyan 6 da wani abu amma kudin ciyarwa a Ramadan su wayanda ake ciyarwa kasan ministry of police affairs su naira miliyan 799,526 ne kuma wayannan kudin an gane su ko ina a santoci 135 da kuma santoci na tallafi wajen guda 400 da aka yi ba mutane cewa su dafa shinkafa dai su fisuwa waje ko su dafa su yi kunu da ko sai su fisuwa ita kuma santa wannan 135 wanda suke cikin garin Sokoto sun kunshi a yi shinkafa da kaza da kunu da kosai da dabino da lemu da ruwa duk dai a kawo a ɗauki security su wanda za a biya duk ya kasance sun samu wani abu da ake ba su a ciki muna roko Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu gwamnatin jiha da alkhairi da ta yi kai wayannan shawarori ta aiwatar da su daga mutane daban-daban da suka bada wayannan shawarori kuma muna roko Allah wayanda suka bada wayannan shawarori Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka shiga aka yi implementing aka aiwatar da su Allah ya saka musu da alkhairi mun ga rikon amana kwarai da gaske daga mutane da muka baiwa amana cikin santoci 135 da muka bayar santa guda ɗaya muka rufe domin ta yi ba daidai ba duk wayannan santocin kullun sai an je ziyarar su an je dibe da suke abinci an samu sun kai har santoci guda 6 da suka yi ba daidai ba amma in an je sai a ce to ku gyara kafin gobe za mu dawo kuma gobe an dawo sai a iske an gyara gobe an dawo a iske an gyara santa guda ɗaya muka yawo har so 5 ana zuwa abin bai gyaru ba sai aka dakatar da ita saboda amana ce duke al'umma ce ba zai yi a kawo duke al'umma a bayar a ce a basu ba mu zo mu iske abin da aka bayar ba shi ake bai ba don haka gwagwado jama'ar jihar Sokoto sun rike amana sun yi kokari muna yi musu godiya kuma sun nuna halarci muna roƙo su ma Allah ya saka musu da alkhairi da wanda suka yi dafa wannan abinci da wanda suka yi management din shi NG5 da wanda suka yi supervisors da wanda suka yi basu abincin a santa gidan tarihi da ake basu duk in sun kyautata niyya Allah zai ba su lada sun ciyar da mutane don haka an ciyar da 10 of thousands of people mutane gomomi na Dubai aka ciyar kuma suka samu abinci a wayannan santoci don haka duk kaga ciyar da su ba karamin aiki bane wanda duk wanda ya bada tashi gudunmuwa ta kyautatawa sanan kamar yadda muka akwai musu mutane da suka bada tashi gudunmuwa suke ta ciyarwa a jihar Sokoto cikin su akwai Al-Yatim Charity Initiative wanda ta ba mutane abinci da yawa a jihar Sokoto akwai Dangote Foundation wanda ta bada abinci a Sokoto da Jigawa da Kano da wasu jihohi daban-daban a cikin jihohin Arewa akwai masu kudi ɗaiɗaiku da suka yi irin waɗannan abubuwan su Alhaji Siraju Kure su Alhaji Anura Kure duk sun yi ta irin waɗannan abubuwa a boye wanda su ba su so a san suna yi a boye amma Allah ya san suna yi muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi akwai mutum da ya aiko miliyan 2 ana yin abinci a ramin kura ɗan gudun hijira wanda na sha gaya muku da hannu faɗi waɗannan kuɗin cikin kuɗin marayu daga baya ya ce ga abin da ya aiko a yi da su na gaya muku kullum ana kai musu abinci ana kai musu kunu ana kai musu ana dafa musu buhun shantali guda da kayan dafa shi ana ba su suke dafawa ana yi musu kunu bokitayya da yawa ana kai musu ana yi musu tallafi ana tallafa ma wasu a ƙasansu akwai mutane da suka yi ta aiko kuɗi ana raba ma jama'a kuma an yi ta raba ma jama'a don haka ni'ima ta yi ta sauka a jihar Sokoto bana daga gwamnati daga masu kuɗi na ciki da wajen jihar Sokoto da ɗaiɗaiku da ƙungiyoyi duk muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa wannan taimakon da suka yi kai ya tsaya a cikin azumi ɗai bayan azumi a cigaba da taimakawa musamman ma 'yan gudun hijiran nan da an ramin kura da an nan locals da duk inda suke a jihar Sokoto wajen kasuwar Kanawa cewa a cigaba da taimaka musu akwai lada kamar ni bayani gobe za mu yi magana game da zakatul fitr insha Allah da kuma fita idi da larubban fita idi kafin nan muna tare da mai girma sadaukin Sokoto kuma shugaban hukumar zakka da wakafi wanda zan bashi ya gaya muna kalmomi masu albarka kamar da ya saba gaya muna sai kasance da wannan kalmomi ne za mu rufe tafsirin bana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد باتريد أتوي تابا saboda na gaishe da tayi ina godiya da wannan dama da honorable commissioner kuma babban malami liman Dr. Jabir Sani Mehullah ya bani a wajen rufe wannan tafsir na bana wanda koyaushe muna farin ciki da ji a rediyo da gani a talabijin ko da ba samu zamu zuwa ba kuma idan muka zo waɗanda muke gani irin mu da suka kai ga shekara 60 suna farin ciki da cewa baya tana da alamun kyawu na riko da addini riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan kokari da malam Jabir yake yi da masu taimaka mishi taimakon al'umma ne matuka kuma ina kyautar da tawon gano haka da jin daɗin haka da samun sakamakon haka mahi girma zai bayyana ranar tashin alkiyama a nan duniya duk abin da aka gani tumu ne babu lokaci ni yau ba nasiha zan yi ba roƙo zan yi kuma wannan tafsir da ya yi da wannan sura da aka tuke da ita da Allah ya tabbatar da komi nashi ne kuma gare shi za a koma to ni ina ganin ita ce kalmar da ya kamata mu riƙe habbaɗi wanda Allah ya nuha da shi za a koma yi gudawo cewa fa Allah ya san komi kuma tsarki ya tabbata gare shi kuma duk gare shi za a koma to in an ka koma akwai tonon asiri in an ka koma akwai ruhin asiri in an ka koma akwai abubuwa da yawa akwai aljanna akwai wuta to in ka san abin da ka yi guda zai kai ka waɗanda ba ka so tun nan gara ka bari da duka tuna inda za a komawa to ka san ya kamata kana matashi ko kina matashiya to a riƙe kambi ga wannan addini namu kuma Allah ya kashe muna musulmi ya tashi muna musulmi kuma ya ba mu aljannabi gari sa Allah ya saka mishi da alheri Allah ya saka mu suka kama mishi Allah ya wa iyalin shi albarka Allah ya yawa mahaifansa albarka Allah ya biya su da aljanna kuma ubangiji Allah da shi da su da mu da namu uwaye duka Allah ya sa mu shiga aljannabi gari sa barawar haka Dr. Jabir bai san zai zama mai kula da addini na jihar Sokoto gaba ɗaya ba a yau yana ɗaya daga cikin mu wanda Allah ya jaraba da wannan aiki to yana bukata addu'a yana bukata taimakon Allah kowane lokaci idan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai taimaki Allah ga rundunar yaki wanda Allah ya ce ayi to ba wani aiki da za ka yi wanda ba za ka roki taimakon Allah ba komi iyawarka komi gonewarka sannan mulki Allah ya kai shuri addini da nan ake tara kuɗi a taimaka wa marayi wasu na kuka wasu na farin ciki wasu na dariya to sai gashi Allah ya ɗauke shi ɗungum ya miƙa mai harka addini ta jihar Sokoto da taimakon masu rauni da kuma kula da tarbiyyar al'umma to yana bukatar cewa wannan jarabawa ce annaba sun yi kowa can jarabawa to shi gashi malami gashi matashi kuma gashi waye ba dan kawai ba to kun ga gwagwarmai tana da yawa sannan mutanen da zai hulɗa da su da yawa sun girme mai da yawa wari shi ne da yawa kannan shi ne da yawa kuma suna da rauni saboda haka aikin in babu taimakon Allah zai yi wuya to ina son ku ku ɗauki kanku yau ku ne Mallam Jabir abinda duk ya same shi ya same ku abinda duk ya yi ku kun kai saboda haka muna son ku yi addu'a ku yi tsaye daga nan har da ya gama wannan aiki gwargwadon kwanakin da Allah ya ɗibi mai to Allah ya sa ya yi su cikin lahiya shi cikin mutunci shi cikin nasara shi cikin barin tarihin da har abada ba zai fi samun lada ba to wannan shine daga cikin aikin da nake ganin shi Mallam Jabir ya kamata mu roƙe shi da shi roƙona na biyu shine ku zama wakilai kuma ku zama ambassadors kuma ku zamo irin waɗanga da wani aka ce maka jiya ka ƙiji ka gani ka ƙi gani to kake da malamin wai magana ce ta hikima ta tsaki duk an faɗa mana ita sanda an kai mana aure to shi yasa auren yatta ya har ya kawo yanzu kila inda babu wannan hudu ba da tuntuni an yi wanda aka yi to haka nake son in Allah ya yarda ku zamo lokaci ne na social media lokaci ne na fitintunu lokaci ne na rashin hankuri lokaci ne na bid'a abin da kake nuni da bid'a anan mujaddidi usmanu a cikin littafin sa ihya usul wa ihmalul bid'a a wajen muqaddima ya ba da bayanin cewa daga cikin bid'a shine sa jahilai cikin harkar addini to an waye gari yaro yanzu ko dan secondary school ko dan JAS yana iya aika magana cikin Facebook mara dadi wanda ko fafaro ma bazan gaya mai ita ba amma yana iya jin rashin kunya ya aika ma Mallam Jabir ko in muka ce wani abu a cikin Facebook yayi muna raddi musamman zamanin siyasa mu abin da zamu yi mun gode mu gwamna Ahmad Aliyu da yadda akwai abin alheri na gaskiya da amana ga ɗaya daga cikin mu Dr. Jabir Sani mai hullaye nada shi commissioner na addinin musulunci to sai a dauki cewa tunda yayi muna haka to mu kuma za mu bashi kunya ba don haka za mu yi da gaskiya kuma za mu yi bakin kokarin mu sannan da niyyar mu Allah zai cika mana nuhin mu sannan shi Allah ba a yi mai dubara in an yi nuhin kwarai ya sani in an yi mugun nuhi ya sani saboda shi alimun bi zati sudur to abinda ya kamata mu dauki Mallam Jabir gashi amma muna an ba mu wani bangare na Sokoto kila Allah ne ya jarabe mai ba mu ya ga to a'a za mu yi nan yayi tafsiri yace ai kaza yayi tafsiri yace ai kaza yace tafsiri yace ai kaza Allahu akbar to sai Allah ya dauko yace to gashi na ba ku koyi in gani ku ku a za ku yi to in babu addu'a tahiyya bati tunda sallama da addu'a ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin sau 17 ko wata rana a kallanta wajibi wanda na hila to ina roƙonku don Allah in mutun ya turo ashar ko mutun yayi magana mara kyau ko yayi habaici ga malam Jabir to kakkai da a samu ka shakku farko abin da kake kalla ba haka bane baka kuma yi laifi ba kuma kakkai za ka ci ka gani mulki fa yanzu malam Jabir na an kace yayi kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to da ka kamo ga hanya a fahimta ka kai kuskure me Allah yace a cikin ni ba Allah ba malamin tafsiri ne ke ba nace Allah ran mai jami'in suratul nur in mutum ya ji magana musamman zamanin ga na rubutu ga social media wanda an ka ga dama to in ka ji wannan akwai ayoyi a cikin Qur'ani akwai in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan kaga dai kenan don me an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu to kaga duk malamai kuke anan sannan ga waccan da Allah yace laula istami'tumu me Allah yace musu da aka kawo wannan magana sabai sa nake ga muku wannan ba lokaci ne balle in yi bayani wato in mun ka rike wannan mun ka koma zuwa ga Allah to mu rike wuta zuwa ga badi mu rike wuta gwamna ya san lalle ya ba da religious affairs ga waɗanda sun ka san Allah kuma sannan mu rike wuta a gani nan da shekara guda da yadda Allah za a gaban banci amma ba mu za mu yi ba Allah za mu Allah ne zai yi saboda gare shi mun ka dogara don wa alallahi falyatawakkalul mu'minin wa alallahi falyatawakkalul mutawakkilun saboda haka ga Allah mun ka addika yamu don haka ba mu kunya amma ba maganar tsoro ba maganar fadanci don bai rasa abinci ba balle shi fadanci don kwadai babu ba tsawana ba balle ya kasa ko yanzu ya riƙe littafai ne ya riƙe certificate ɗin ne ya bar garin yana da aiki wani wuri in ma ba a so ne ta kwata akwai jihohin da na so ne ko ba a so ne to ashe kun ga ba kwadai na ba to in ba mu da wannan uzuri ba mu da wannan hankuri sai kashi shi game in kashi ya game sai ya zamba mu ci jarabawa to ina roƙon mu Allah ya ba mu ikuncin wannan jarabawa Allah ya karfafa shi mu ma Allah ya karfafa mu akan wannan aikin gaba daya Allah ya sa abinda za a wa marayu ya gwada mu da mun kawo ƙarshen wahalan marayu lokacin mulkin malam Jabir a jihar Sokoto sannan wannan yana yiwa a wajen Allah ba yiwa ma mu ce wai bai yiwa shina yiwa in Allah ya ga dama in Allah bai ga dama ba shine ba zai yi ba don yanzu ya rage mai cewa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun to fasubhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un assalamu alaikum wa rahmatullah
wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk